Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a kan adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkanku da yaura na Alhamis 5 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsa Maina Muhammad da masu ran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Jami'an diplomasiyar Amurka a Russia na kan hanyar dawowa gida bayan da aka koro su daga Moscow. Kasar Saliyo ta samu sabon shugaban kasa. Tsohon shugaban Brazil kuma zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da bukatar sa na fita daga kurkukun.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun shiga wani gida sun kashe mutanen gidan a wani kauye dake jihar Taraba.
Ana bauchi sai suka afka ba wannan kauye a wani gida, anan kuwa suka kashe mutum guda hudu, mutum da matarsa da kuma yara guda biyu.
Haka kuma za ku ji cewa wani yaro dan shekaru 13 ya kashe kansa ta hanyar rataya a jihar Gombe.
Mun sa mutane su je su yi bincike su san aliyar zamantakewar gidan wannan yaro yake. Shin ana tantasa masa ne? Ana masa wani barazana na rayuwa ne? Ko kuma
sai a biyo mu domin jin cikakken bayani. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Alza ta kawo mana shirin sai bango ya tsage, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Yanzu haka tarin ma'aikatan diplomasiyar Amurka na kan hanyar su ta dawowa gida bayan da aka taso kiyar su daga Russia a matsayin mai da martani ga matakin da ita ma Amurka ta dauka kwanan baya akan Russia na koren irin waɗannan jami'an nata. Duk wannan ta faru ne bayan harin gubar da aka kai a Ingila kwanakin baya akan wani tsohon jigon leƙen asirai na Russia, abinda aka dora laifin kan ita gwamnatin ta Russia. Wasu manyan motocin safa-safa guda uku aka hango yau Alhamis, shaƙe da mutane da kayan su, suna barin harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Moscow. Sun tasarwa babban filin jirgin sama a daidai lokacin da wa'adin zaman ƙasar da Russia ta yanka musu yake ƙarewa. An da yi ta samun irin wannan zirga-zirgar ta jami'an diflomasiyar ƙasashe da dama da ake kura daga ma'aikatunsu na diflomasiya tun bayan wannan farmakin na guba da aka kai akan Sergei Skripal da 'yarsa, wanda Burtaniya ta ce an yi amfani da wata guba ce da aka san cewa sojan Rasha ne ke sarrafa ta. Wannan al'amari dai ya janyo lalacewar dangantakar Rasha da ƙasashen yammaci da dama, wanda a dalilinsa ne aka koro ma'aikatan diflomasiyar Rasha kamar 150 daga Amurka da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar Turai ta EU da waɗanda ke ta ƙungiyar tsaro Turai ta NATO. Ƙarshenta dai an rantsar da Julius Maada Bio a matsayin sabon shugaban ƙasar Saliyo bayan da ya lashe wani zaɓe mai zafi da aka kammala. An rantsar da Bio ne kafin ƙarfe 12 daren jiya Laraba, jim kaɗan bayan da hukumar zaɓen ƙasar ta tabbatar da sunansa a matsayin wanda ya lashe zaɓen ƙasar a zaɓen da aka gudanar Asabar ɗin da ya gabata. Bio, wanda ya tsaya takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin lemar jam'iyyar SPP kuma tsohon shugaban sojan ƙasar, ya lashe zaɓen da kusan kashi 52 na ƙuri'un da aka kada. Ya samu nasara ne bayan da ya kada tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Samuel Wilson Kamara na jam'iyyar APC, wanda ya samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Bio, wanda kamfe ɗinsa ya tsaya kan aƙidar kawar da cin hanci da rasha, shi ne zai gaji shugaba Ernest Bai Koroma na jam'iyyar APC, wanda ya yi wa'adi biyu yana shugabancin ƙasar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yau Alhamis kotun kolin Brazil ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tsohon shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva fita daga kurkuku yayin da yake daukaka tuhumar da ake masa na cin hanci da rasha. Hukuncin da alkalai biyar cikin alkalai shida na kotun kolin suka yanke ya haifar da babban kalubale ga wannan dan takarar da yake gaba a zaben shugaban kasa a wannan shekarar a ɗaya daga cikin manyan kasashen nahiyar Latin America. Rashin sa'ar da Silva na kaucewa daurin shekaru 12 a gidan yari na nufin watakila za a daure shi nan ba da dadewa ba a kalla mako mai zuwa saboda wasu ka'idoji. Lulu da magoya bayansa dai sun ce zargin da ake masa duk siyasa ce kawai, kuma yanzu haka rahotanni sun ce hukumomi sun fara shirin daukar matakan fuskantar manyan tarukan gangami da za a yi a biranen kasar da dama na masu goyon bayan tsohon shugaban da masu kyamarsa. An yankewa da Silva hukunci a watan Yulin bara saboda ya taimaka wani kamfanin yan kwangila na masu gine-gine samun kwangiloli masu tsoka bayan da suka yi mashi alkawarin bashi wani katafaren gida a bakin teku. Da Silva dai ya musanta zargin. Jami'an kasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun tattauna yau Laraba domin shiryawa babban taron da shugabannin kasashen biyu za su yi a cikin watan nan don tattaunawa a bisa kokarinsu na warware zaman dardar da ake a dalilin kokarin Koriya ta Arewa na neman makaman kare dangi na nukiliya. Manufar wannan taron na jami'an kasashen shine don su tattauna kan batun tsaro da shirin kafofin watsa labarai na kawo rahotanni akan taron na ranar 17 ga watan Afrilun nan tsakanin shugabannin biyu Kim Jong-un da Moon Jae-in. Ana sa ran irin wannan taron kolin na daban a tsakanin Kim da shugaban Amurka Donald Trump a ƙarshen watan Mayu wannan shekara.
To madalla Hafsa mai na Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu ƴan bindiga sun afka wani gida inda suka kashe mutanen gidan a ƙauyen Bayi dake jihar Taraba, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da Ibrahim Abdulaziz ya da kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba DSP Devil Misal.
Lalle abun bakin shi ne dai mun samu labari cewa wasu ƴan bindiga wanda dai ba a san ko su waye ba a cikin dare lokacin da a wannan kauyen da ake kira Imbiya ana bacci sai suka afka ba wannan kauye wani gida, anan kuwa suka kashe mutum guda hudu, mutum da matarsa da kuma yara guda biyu. A takaice da muka samu labarin aka tura jama'a kafin a yi surin sun riga sun yi aikata kuma sun riga sun bar wurin. Amma dai duk da aka ba mu sayar da bincike ba, muna shi kwamishinan yan sanda na jihar Taraba ya umarshi DPO da kuma area commander na wannan wurin tattara bayanai game da su waye suka aikata domin a tabbatar da cewa an cafke su. A yanzu aka dai ana aiki kuma an kula suka kwanta wannan wurin, kuma akwai jami'an tsaro a nan da suna sa ido domin tabbatar da cewa aka ɗin bai sake faruwa a wannan wurin ba.
Kamar yadda ka ce jami'an tsaro na ƙoƙari, kawo yanzu kenan ba wanda aka kama kan wannan batu dai?
Kamar yadda na gaya maka, abin ya faru da dare sosai, aka tuntube mu kafin jami'an tsaron mu su iso wannan wurin. Mutane sun riga sun fere, kuma wuri ne wanda ke cikin ƙauye sosai, wanda kuma gwadon rata kafin mu iso sun riga sun bar wannan wurin. Amma muna kokari muna tattara bayanai kuma muna ta tsammani Allah zai ba mu nasara a kansu.
Wannan ma na zuwa a lokacin da yankin Karim Lami da wasu ƙauyuka akwai mahara da ake zargin kan cewa sun ƙetare daga jihar Plateau Yargamawa sun kawo hari a wannan yanki na Amara da makamantansu. Haka kamar yanzu wani mataki rundunar ƴan sanda ta ɗauka kan wannan sabon hari da ake kaiwa waɗannan ƙauyuka?
Wannan ma akwai mun samu wannan bayanai, kuma tun daga wannan ranar da abin ya faru shi DPO mai kula da wannan yanki an tura mishi jami'an tsaro daga headquarters Mobalawa suka hada suka tafi zuwa wannan wurin suka je suka zauna kuma suka lalle tarar da gaskiya cewa mutane ne wanda suka tallaka daga wancan jiha suka shigo suka kai arewa wasu wanda kuma muna kan bincike kuma an sake tura jami'an tsaro har yanzu suna wannan wurin domin a tabbatar da cewa an kare jama'a na wannan wurin da kuma dukiyoyinsu.
Akwai wanda aka kama a wannan hari na waɗannan ƙauyuka ko kuka yanzu ba wanda aka kama?
Har yanzu mutanen mu suna nan kuma ana kan aiki. Bayan da mun kammala aiki da kuma a wannan lokaci ne za mu iya tabbatar da irin nasarar da muka yi a wannan aikin da yanzu aka ana yi kenan.
To Allah ya kyauta kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba kenan a tattaunawa su da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz. To idan muka leka Gombe kuma wani yaro ne mai shekaru 13 ya kashe kansa ta hanyar rataya kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin mu Abdulwahab Muhammad.
A tattaunawa da kakakin rundunar yan sandan jihar Gombe DSP Mary Obed ta ce sun sami rahoton afkuwar lamarin ne da rana sannan an kaddamar da bincike domin gano musabbabin da yasa yaron ya kashe kansa ta hanyar rataya.
Kuka samu labarin cewa wani yaro da yake samu gawansa a ɗakin ya rataye kansa.
Iyayensa suka samu gawansa a rataye?
A ɗakin ya rataye kansa.
To iyayensa nan ba kowa ne a gida lokacin da abin ya faru?
To ko da suna nan a gida shi kadai ne a ɗakin. Watakila ya shiga ɗakin shi ba su san me yake yi ba.
Kamar da wani lokaci ne suka ga gawar? Na rana ko na dare?
Na rana.
To shi wannan yaro kamar shekaransa nawa ne?
Shekaran shi 13.
Wane ne mahaifin wannan yaro?
Mahaifin shi wani police officer ne, wani inspector ne, sunan shi Abdumanu, yana tare da SID a Fantani.
Na tabbata kun gudanar da bincike akan musabbabin abin da ya sa wannan yaro ya ɗau wannan hukunci. Menene binciken ku ya gwada muku?
Cikin ta ana kanta ba gama ba. An fara bincike kenan.
Shi uban dai na tabbata dole ne ku tambaye shi ko bai gaya muku cewar akwai wani abu da ya faru ba da yasa yake tsammanin yaron ne ya dau wannan mataki?
Yake bai ce komai ba. Ana kan bincike.
To shi yanzu mahaifin yaron nan duk da yake dan sanda ne kuna tsare da shi?
A'a, bai laifi ba.
To bai laifi ba amma gashi ya ga gawar ɗansa a gidansa. Kina ganin baya da abin da zai ba da bayani a kai?
In an gama bincike, lokacin da aka gama bincike in akwai wani abu za mu faɗa muku.
Akwai wasu alamu da suka gwada ko kuma ya bar wani a rubutaccen bayani abin da ya sa ya yi ɗauke wato ya rataye kansa?
Ba wani abu.
A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa a jihar Gombe sun ce su ma suna nasu binciken na daban domin sanin abin da ya sa yaron da bai mallaki hankalinsa ba ya ɗauki irin wannan hukunci.
Sunana Muhammad Aliyu Wayar, chairman na Civil Liberties Organization kuma Human Rights Coalition chairman na Gombe State. Mun sa mutane su je su yi bincike a san ainihin ya zamantakewar gidan wannan yaro yake. Shin ana tursasa masa ne? Ana masa wani barazana na rayuwa ne ko kuma halayen irin yaran zamani da suke ganin wani filafile na sinima da ba ta da kyau ko yaro ya yi tambar ma ya gwada to duk wannan sai mun yi bincike. Mun yi bincike a kan cewa ana tursasa musu to nan fa za mu ɗauka mataki wanda dama duk ko a doka duk ba wanda ya fi ƙarfin doka kama daga soja ne ɗan sanda ne. Security and civil defense ne, wani NIA ne, wani paramilitary ne, wani shugaba ne ko dan siyasa ko kansila ko senata ko wani chairman duk ba wanda ya fi ƙarfin doka. Mu yi ya ƙoƙarinmu mu tabbatar mu yi bincike me ya sanadiyar da ya sa yaron nan ɗan shekara 13 da bai mallaki hankalinsa ba yi wannan abu.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wayo kaina. Mutuwa riga ce ba ta fita.
To Allah ya kyauta a gaida Abdul Wahab Muhammad. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu, Mallam Haruna Muhammad Katsina, shugaban kuryar muryar jama'a reshen Katsina, ya yi tambayoyi amma saboda kurewar lokaci mai girma gwamna bai samu damar ba shi amsa ba. Saboda haka ga Mallam Haruna nan zai maimaita tambayoyin nasa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina
na Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina. Ina ma mai girma babban bako mai girma gwamnan jihar Katsina barka shi zuwa wannan zaure na Sai Bango ya tsage. Ina da tambayoyi ne guda uku ne ke tsaye ma mai girma gwamna. Na farko, mai girma gwamna, muna karanta a jaridu da dama da kuma sauran kafafen yaɗa labarai. Muna jin yanda ake cewa gwamnatin katin da ake jihar Katsina ba taɓa samun gwamnatin da ta ciyo ba su suka da suka wuce min zagi ba sai wannan gwamnati taka. Shin muna so mu ji daga bakin mai girma gwamna, shin ka tun daga hawan kamar ci zuwa yanzu ba shi nawa ka ciyo ma jihar Katsina, kuma da wani ayyuka ne aka yi da wannan kuɗaɗe da aka ciyo ba shi? Tambaya ta biyu, gwamnatin ka gwamnati ce ta jama'a, kuma zan cewa jama'a ne suka kafa ta. To jama'a dama suka yi bayani da kafan yaɗa labarai irin social media wurin yi maka gyara kayanka. To amma sai muka cewa wannan gwamnati taka ba ta juya irin wannan kuce-kuce da 'yan social media ke mata ba. Mafi yawanci za ka suna tana yawan kama masu amfani da social media, tana garkami a gidajen kasu duba da cewa suna yi maka kamar gyara hannunka, suna maka hannunka mai sanda ne tsakanin gwamnatin da ta gabata. To a takaice dai, me yasa ai gwamnatin APC take yawan kama 'yan social media daga sun faɗi ra'ayin su ko sun yi kira ga mai gidan gwamnati da ya gyara? Sannan kuma tambaya ta biyu dangane da APC a kida dai ne. Kowa san cewa jam'iyyar APC ta rubi gida biyu. Na da fatan mai girma gwamna zai bani amsar tambayoyi na su.
To mai girma gwamna gare ka.
Yayin da muka zo, ainihin shugaba Muhammadu Buhari ya samu jihohi da yawa ba su iya biyan albashi, jihohi da yawa ba su biyan fansho da gratuity, jihohi da yawa ba su yi wa malamai ƙarin albashi ko kuma promotion yadda ya kamata. Ya ce to na farko abin da za a yi shi ne kowace jiha ta kawo arrears ɗin da ake binta na albashi. Mu a jihar Katsina mun samu da gratuity da pension na waɗanda suka mutu suka ba aiki shekara 6, shekara 7, shekara 5, shekara 4 wanda ba a biya ba, da ƙananan hukumomi da ainihin gwamnatin jiha wanda ya kama biliyan 11 da miliyan 87. Biliyan 7 da wasu ɗaruruwa an biya ƙananan hukumomi. Biliyan 4 an biya jiha. Mu da muka yi lissafin za a gama wannan biyan kuɗi zuwa June 2015. Da muka zo muka ce a biya shi a kan tebura su diddige muka naɗa kwamiti. Sai ga shi a jiha mun samu riba wata 6 an biya zuwa Disamba 2015. Na local government muka samu ƙarin wata 3 har ya kai watan 9. To wannan shine bashi na farko wanda ainihin gwamnatin tarayya ta ba kowace jiha, ba jihar Katsina ba, a matsayin bail out. Daga nan shugaban ƙasa ya ce to in an biya albashi ba a yi komi ba. To shi ma ana so a ga gwamnati tana motsawa. Ya ce kowace jiha a ba ta biliyan 10 domin muna da kuɗi a excess crude, wato akwatun wato asusun rara. Sai aka ce kowace jiha a ba ta miliyan 10, amma ba bashi ba ne. Duk yadda aka tashi za a raba kuɗin excess wannan rarar fetur, kuɗin rarar fetur, to sai a cire wannan kuɗi. Kowace jiha an ba ta biliyan 10, wanda mu biliyan 3 muka sa a ilimi, biliyan 2.5 muka sa a health, biliyan 2.5 muka sa a ruwa, biliyan 2 muka sa aikin gona. To daga nan babu wani bashi sai na magana taki da ita gwamnatin tarayya ta ce za a shigo da taki a ba jihohi su ba da umarnin cewa an ba su taki a cire a ciki ba jihar Katsina kadai ba an ba mu mun ansa muna biyan takin nan kuma biyan takin da muke bai hana muka biya albashi da haƙƙi da har ma promotion na ma'aikatan da ke jihar Katsina ba kuma saboda wannan taimako da gwamnatin tarayya ta yi yanzu haka muna da taki ton 26,000 wanda ya ishe mu yi noman damina na 2018 so kana nan za ka ga wannan shekara daga watan uku ba za mu bari sai an sauke ruwa za mu ba da taki ba a'a kuma in ka lura ba rice ko ba da ta wuce ba mai gangamin sai da taki ba saboda takin gashi an kawo shi a gidan gona to in ba ga shi ba to wanda ya zo ya ce mu gaji wani bashi da muka ciyo to ya zo ya hidu bashin da muka ciyo da bankin da muka anshe shi da abin nan akwai shirye-shirye da ake yi da Islamic Development Bank wanda ainihin majalisar tarayya ta Najeriya gabaki daya ta tara mutane ta tara ainihin jujjuhohin kowa ya je ya kai bukatar shi wanda federal government take amfani da shi take so ta anso wannan kuɗi domin a gina ainihin primary health centers wanda mu Katsina muna so mu gina kuma mu gyara 136 a karkara saboda mata masu juna biyu da ciwuwuka da kuma santa wadda za a yi ta binciken musamman ke iyaka da wasu kasashe mu ga cutar da take shigowa da take fita sannan kuma da gina asibitin horarwa wadda yake ta Katsina to in ba ga su ba wanda yake muka an ciwo bashi sai ko biliyan 2 wadda duk jihar nan ta Najeriya 36 sun ansa ban da jihar Katsina wanda aka bada kananan masana'antu mai jarin 10,000 mai damun 20,000 mai damun 100,000 wanda tun wurin campaign muka alƙawarin cewa za a so wannan kuɗin za a ba mutane kuma an samu ba wannan kuɗi to in ba su ba wanda ya ce muka mun ciwo bashi sai zo hidi ga inda bashi ga yawan shi ga inda muka kai shi littattafanmu da mu da zuciyoyin mu da suke mu yi bayanin the last kwabo da akan sa a madadin jihar Katsina social media kowa ya san mu a social media duk wanda ya je social media ya soki gwamnatinmu ya soki yadda muke tafiya da al'amari wallahi he is welcome domin in ba irin su wani abun ma ni a matsayina na gwamna da sauran abokan yakin ba za mu sani ba su suke dauko abubuwa daga kauye daga wurin abin nan amma ka zo ka yi wa mutum kazafi ka ce mashi yana ko fasiki ko yana fasikanci ko kana mai kallon mata ko kana daukar hoton shi kana hadawa da mata kana tura duniya ni yanzu ina wata kasa sai ka dauki hoto na ka dauki hoton wata mace ban san ta ba bata san ni ba ka hada mu ka tura duniya ka ce ga irin gwamnatin ku sai ka ce a kyale irin wannan in mahaifin ka akai ba za ka kyale tambaye da nake yi duk wanda aka yi mahaifin shi haka ko mahaifiyar shi haka zai kyale wannan ba abin da ake social media ba an yi ta bane dan ka ci mutunci kai wa mutane sharri kai kazahi amma wallahi duk abin da wannan da kuke hidi na gwamnati da ƴan mutane suke dubi sai lahi ba wanda zamu yi bayani ya fahimta wanda bai yake fahimta ba amma duk wanda ya dauki social media yaje ya ci mutuncin mutum kan kazafi da ƙarya to in mutum ya kyale shi ya so in ya kyale shi ya so ai da da suke an dauki hoton mu an mana gazar an mana kallabin mata an mana huskar mata ba mu ce komai ba wannan bai dare mu ba amma inda ka sai ka dauki hoto na ka kawo ta mace ka hada ka ce ni ko ina neman ta ko ga abin da muke yi kuma sai ka ce in kyale ka ai siyasa ba hauka bace dan na shiga siyasa sai kai mun kasa hika ji mutunci na kuma ka ce in kyale ka wanda ma aka yi kyale to ba san ce wanzu ce Allah tabaraka wataala ya ce idan aka taba ka ka gode hushinka in aka ce kai hakuri kai so dole ne a bi hanyoyin da ya kamata ya amfani da social media criticism duk wanda ya shiga siyasa ya ce bai san criticism ai hauka yake kan ma ka shiga ko gidanka kake sai an kirsa din naka cikin ƴaƴanka ma duka ballanta na wai ka shigo harkar siyasa amma dai kai mun kazafi ko na fasikanci ko na wani abu mai kamar haka to ni ba zan kyale ba
abinda ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri na kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.
To madalla shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai aka sance da mu a shirin mu na gobe wannan lokacin idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku shirin duniyar Amerika. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Ibrahim Rabiul Tsafi Al-Zamfari ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika ku bani dama in jinjina wa rundunar ƴan sanda ta Najeriya kan namijin kokarin su a fannin gama ƴan ta'adda da ya karmiya gon laifuka Allah ya kara taimakon su amin sai kuma sako daga Ahmadu Abasha Mashina Yobe ya ce assalamu alaikum viewers Hausa muna tayar dan takarar jam'iyyar adawa na kasar Saliyo Julius Maado Biyo murnar rantsar da shi da akai a matsayin shugaban kasar Saliyo bayan da ya samu nasara a zaben shugaban sar zagaye na biyu muna addu'ar Allah ya taya shi riko Allah ya bashi ikon cika alƙawuran da ya daukarwa al'ummar Saliyo lokacin yakin neman zaben amin sai kuma sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce ta da wasu bamabamai da wasu ƴan ta'adda suka yi a wasu garuruwa dake daf da shiga birnin Maiduguri hakan abin jimami da takeici ne da fatan hukumomin tsaro za su ƙara kaimi wajen dakile duk wasu ƴan ta'adda dake tada zaune tsaye sai kuma sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram da Hamidu Kalalabuwa jihar Radifa duka biyan sun ce al'ummar jihar da Magaram muna gayyatar ku da ku fito da fifi wajen zanga-zangar lumana wadda za mu yi a ranar wannan Lahadi 8 ga watan Afrilu na shekarar 2018 domin nuna rashin amincewar mu akan wannan sabuwar doka ta kasafin kuɗi na wannan shekarar da muke ciki sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya ya ce assalamu alaikum murya Amerika ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da fara bude gidajen kallon wato sinema a kasar Saudiya haba kasar Saudiya kar ana yabonki sallar alwala ta gagare ki mana ana zaune kalau me yasa hukumomin za su yada a fara bude sinema a kasar mai tsarki a gaskiya mu dai an bamu mamaki amma ba komai duniya ce kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani
to madalla a gaishe ka to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
to sarfilo a takeice jami'an diplomasiyar Amurka a Russia na kan hanyar dawowa gida bayan da aka koro su daga Moscow kasar Saliyo ta samu sabon shugaban kasa tsohon shugaban Brazil kuma zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da bukatar sa na fita daga kurkuku Shugaban Amurka Donald Trump ya fayyace cewa Amurka ba kokari take ta shiga wani dogon cece-kuce da kasar China kan harkokin ciniki da kasuwanci dake tsakanin kasashen ba bayan da China ta tafkawa Amurka harajin da ya kai na dala miliyan 50 a matsayin mai da martani ga irin wannan matakin da Amurka ta dauka kwanakin baya akan China A cikin wani sako da ya aika zuwa ga shafinsa na Twitter ne Trump yake cewa ba yaki muke da China kan harkar ciniki ba wannan yakin an yi shi tun da dadewa kuma mun sha kashi a sanadin shirman wasu mutanen musakarkaru da suka sarrafa tsarin kasuwancin a can baya Trump ya ce wannan ne ya jefa Amurka a cikin gibin dala miliyan 500 da take fuskanta a kowace shekara da kuma baiwa wasu kasashe damar satar fasahun Amurka na kimanin dala miliyan 300.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraron mu anan miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Rab McLean ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Sai a dakaci shirin yau da gobe.
Shirin matasa.